Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na al'adun Hausawa. Shirin da muke kawo muku shi tare da Professor Abdalla Adamu, Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Bayero dake Kano. Kuma a wannan mako zamu dauko ɗaya daga cikin daidaikun al'adun Hausawa kamar yadda dama can muka yi muku alƙawarin cewa mun shigo tsindin cikin daidaikun al'adun. To, alagati malam barka da zuwa wannan mako.
To, barkanmu da yamma.
Madalla, kamar yadda a can baya cikin bayanai da muka yi ka taɓo waɗansu daidaikun al'adun Hausawa waɗanda ba wai zuwan musulunci ne ya sa aka fara su ba, kamar ka yi magana akan zaman makoki, ka yi magana akan ƙauri da ake idan an yi aihuwa. To, wannan ta sa nake so mu ɗauki ɗaya daga cikin su sai mu fara da kamar shi ƙaurin da ka yi magana, ko kuma mu ɗauki ita aihuwa gaba ɗaya. Wace al'ada ce Bahaushe yake da ita a duk lokacin da aka yi sabuwar haihuwa?
To, jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan fili mai albarka. Wato, idan ka yi maganar haihuwa a yadda Bahaushe yake sarrafa haihuwa ko kuma tana-tanadin da yake yi na haihuwa, wannan abu ne wanda yake bai da wani alaka ga wani addini. Ba za ka ce ai yin wannan abun wani abu ne na addininsa ba, ko kuma wani abu ne na maguzanci, ko wani abu ne na kafirci, ko dai makamancin wannan. Abubuwa ne wanda yake yin su yau da kullum, wanda ya saba yin su yau da kullum, suka zama masa abin da ake kira ta'adodi.
Shi Bahaushe bai yi su da niyyar yayi daidai ko ya saba da wani addini ba?
A'a, babu. Haka dai yake yi. Kuma mutum, ko kafin zuwan musulunci, mutum yana yin wayannan abubuwan ko da yana cikin wancan addinin farko na tsumburbura, ko da baya yi. Yana yin irin wayannan abubuwan saboda sarrafawa ne, sarrafa hanyar sauƙaƙa abubuwa ne. To, kuma da musulunci ya zo ya haɗu da su, babu wani abu da suka da shi wanda ya karya ƙa'idar musulunci, gundarin ƙa'idar musulunci, sai aka sai ya bar su. Wato, hasali ma idan kana son ka bi gaskiyar lamari, Bahaushe ya fi karɓar musulunci da ƙarfi fiye da sauran ƙabilun Najeriya. Ba don komai ba, don saboda dama yana da wani tsarin addini kafin musulunci ya zo. Yana da tsarin addini da yake yi. Da aka zo aka ce da shi akwai annabawa, na farko Bahaushe ya yarda akwai Allah, ya yarda akwai mahalicci wanda ya halicce shi, ya yarda da wannan. Da aka ce da shi akwai annabawa, sai ya ga ashe iskokan da yake amfani da su kamar su ne kwatankwacin annabawan.
Sai ya watsar da iskokai ya riƙe gaskiya.
Sai ya karɓi annabawan. Aka zo aka ce da shi dole a yi wayansu hidimomi saboda bauta, kamar a yi alwala, a yi duk, ya riga ya san da wannan. Kai, hatta da yanka da ake cewa a zo a yi lahiya,
idama
ya saba aljinu, ya saba da wannan.
Sai dai wancan ba na Allah bane,
ba na Allah bane, na wani abu ne daban. To, saboda haka da yawa musulunci da ya zo sai samu daɗin shimfiɗa, ya samu daɗin zama, saboda dama abubuwan da Bahaushe yake ya yi daidai da abin da musulunci ke so ya yi. Inda aka samu saɓani shi ne aka kauce. To, wajen haihuwa babu wani abu a yadda Bahaushe yake sarrafa rayuwarsa ta haihuwa da har za a ce ya saɓa wa addini, sai dai kawai ka ce ya saɓa wa hankali. Kuma saɓawar hankalin za ka ga tana da wata alaƙa da addinin da suka yarda da shi. Misali, matar Bahaushe idan tana da ciki ba ta tsallake rafi, saboda kar sarkin ruwa ya je ya janyo ɗan daga cikinta ya kai shi ruwa ya kashe shi. Saboda haka ba wai ashe kaga yadda da iskar, ba wai yadda da iskar ɗan bori ne zai yadda da iskar ba. A'a, ko wanda yake ba ɗan bori ba ne, wanda ba ya cikin ustazan addinin gargajiya ba ne, ya dai yadda akwai wasu abubuwan da zai suka fi ƙarfinsa, dole akwai wata iska. Ba wai wanda ya ce ya kai ya yadda akwai iska, a'a, wai ya zama ɗan bori ba ne. A rayuwarsu haka suna zaune na lami lafiya, suna yarda da cewa akwai iska, shi yasa ba za su tsallake rafi ba. So, suna tsoron kar iska da take ruwa, wato sarki ruwa, ya canyo wannan ɗan ya kashe mata ɗa. Ba kuma za ta fita da daddare ta je ebo ruwa ba. Duk ruwan da za a ebo ta sha sai dai ta surbo shi da rana, ido na ganin ido, saboda shi ma gudun kar iskokai su kama wannan ɗan nata. Saboda haka mutanen yin gari za su yarda akwai iskokai, amma ba dole ne su bauta musu ba, ba dole ne su yi musu hidima ba.
Dai da aka yadda yanzu akwai aljannu, kuma amma akwai yan bori da bokaye wanda ba lallai sai ka musu hidima ko bauta ba.
Kware da gaske. To, wannan shi ne, amma dai sun yarda cewa akwai su, sannan ba za su je kasuwa ba inda tana da ciki, saboda gudun kan mayu su kama ɗanta. wato suke wanda suke daukan kuruwar jariri ko kuruwar mutum to ba za ta je kasuwa ba za ta gujewa kasuwa sannan kuma ita za ta je in tana da ciki wata hudu to daga lokacin da ta kai wata hudu sai ta fara zuwa tana ebo itace wanda za ta yi wanka da shi ita da kanta bai wani ne zai je ebo mata ba ita da kanta za ta jeje ta dauko kirare-kiran abin da za ta fara tarawa sannan za ta fara shan dauri wani hadi da ake musu na magunguna haka na tsauri wanda za su tun daga wata bakwai za ta fara shan wannan to sannan kuma za ta tafi goyen ciki bayan ta haihu yana da muhimmanci a fahimci bambancin wannan bayan ta haihu za ta tafi goyen ciki Hausawa ne suke yin wannan amma Fulani su kafin a haihu ake tafiya goyen ciki
shi goyen cikin ya yake tunda dai har kafin ma a yi shi
da ciki ana tsammanin cewa yarinya ce ko kuma haihuwar farko ce ba za ta iya ba ta san yadda ake haihuwar ba ta san yadda ake sarrafawa ba to dai ta tafi gidan iyayenta ko kuma gidan wanda suka rike ta ko gidan kakanninta a can za ta haihu saboda a can za a nuna mata yadda za ta yi wa jariri wanka yadda za ta kula da shi yadda za ta yi wansa abubuwa saboda ita ba za ta iya yi a kanta ba da ita kadai kuma zai wahala a dauko wata a ce a zo a aje ta a gidan ta yi iyayen za su fi son ta dai tun inda suke gidansu duk wata hidima da za su yi mata sai su yi mata da su da kansu to za ta tafi wannan goyen cikin daga wata uku bayan ta haihu sai su je su kula da jaririn amma da Fulani suka zo su Fulani kafin a haihu suke tafiya sai kuma abun ya riga ya zamanto ai ya mafi ma'ana a tafi goyen cikin ya fi tsarin a ce a tafi saboda kafin a haihu
tunda in ta haihu kuma ai wahala ta
kare wahala za ta karu so saboda haka sai suka karbi wannan ake yi
to amma wannan sai cikin fare ne ake wa wannan tsarabar
cikin fare ne suke wannan cikin fare ne sauran haihuwar ba a yin wannan ba a tafiya goyen ciki din saboda ana tsammanin ta san yadda kan lamarin yake yanzu sai dai ba za a rasa wata tsohuwa da za ta zo ta tallafa mata ba ta dinga taimaka mata har dai wani tsawon lokaci za ta yi wankan jego na wata uku zuwa wata biyar ya danganta kuma Hausawa su suke yin wannan wankan jego ko da ke labari ya zo mana akwai mutane a China da su ma suke yin wankan jego mata an son haihu da ruwan zafi amma su ba wai ganye ake tsomawa a ruwa dinga yarbawa a jiki ba a'a abinda suke yi shine su shiga su wani abu da ake kira sauna tiliri su da tiliri ake wankan wuri ne za a samu ruwa tafashashe duk ya turnike tiliri to a shiga cikin tiririn a zauna to wannan kamar dai da ake sirace to amma a daki babba ne kuma dakin ana masa wani hidimar da yake zai tafasa ruwa guruwan ya tafasa to anan suke shiga su je su zauna su yi wannan makamancin wankan jegon da mutanen mu suke yi sannan kuma idan dai tana da cikin kafin ta haihu to duk lokacin da za ta fito da karfe za ta fito daga daki
da karfe wannan
kamar dan buda ko wani sanda na karfe da shi za ta fito da shi ko ban daki za ta sai a hannunta yake
to a lokacin akwai kere-keren karafan da za ta rike
akwai ai karfe ya jima a kasar Hausa ai ba tono shi ake ba ai tono shi ake da kasa ai karfan ne ma ya janyo mutane suka tattaru a gindin dala saboda neman wannan karfan wanda za su yi amfani da shi su sarrafa su yi fatanya garma da dai kuma sauran abubuwan noma ai ya riga ya dade so wannan dan buda haka dan dogon abun nan duk shi yake amfani
shi mai hikimar yin haka din
shi ma wannan hanya ce na koran aljanu ai iskokai idan tana da karfe a hannunta to kamar wato wata laya ce ta yi a hannunta to iska ba za ta kama ta ba kuma ba za ta kama jaririn da ke cikin ta ba
wato wayannan su ne a madadin addu'o'i wanda musulunci zai da su
in zaka fita ko ban daki zata shiga zata tafi da karfan ta in ta zo zata shiga daki ne sai ta jingine shi
babu
addu'a sai dai gunzuma jar ba an ana zo a yi
subhanallah
to babu addu'a
to mallan daurin kirjifa da ake yi
oh wannan wai su daga zanin su su kai shi daidai kirjin su to wannan nau'i ne na saka tufafi Fulani ma na yi in ka ga jeji haka zaka ga Fulani suna da irin
wannan amma ai sai mai ciki ne wanda take da ciki take wannan daurin kirjin
ai takamaimai ma idan ka lura da kyau ai matar Bahaushe bata yadda ma in tana da cikin bata yadda tana da cikin
me yasa
saboda kunya
na fari kenan
har ba ma na farin ba har sauran rakin da yawa daga cikin su koda sun riga sun haihu ai suna da cikin ba sa son a gansu da ciki ba sa son a san suna da ciki saboda akwai kunya a ce mace tana da ciki kuma dama zaka ga cewa idan tana da cikin tana da yaya to ana ta kokarin a kare yayan da ka sanin cewa tana da ciki saboda ba a san yaro ya san yaya ma akai akai cikin saboda zai wannan tambaya to wannan tambaye ce ba san yadda za a bada amsar ba saboda haka sai ake ma kokari a hana yaro ma yi tambayar wannan to dan ma hana yaron ma mace duk ba kasabe mace za ta bude baki ta ce da kai tana da ciki ba
to dan kada ga cikin ne suke yin daurin kirji su jawo zane ya
rike abin nan ba kwarai da gaske sai su ko kuma sawan su kaya dai haka wanda yake zai rufe jikin zai boye super cewa lalle akwai cikin kaga daurin kirjin aka yi shi ai kaga nake mace tana da ciki za ka ga nonon ta sun dada girma saboda shiryen shayarwa saboda madarar ta fara taruwa to da ganin wanda duk suka gani suka ga haka za su yi ashe wancan juna biyu ne da ita
sai ta daure
to yawa to kaga sai din ta daga ta daure shikenan baki alaikum ranar duk za a yi suna kuma sai dai ka zo sai ka zo ka ga abin da yake da afi to wannan shi suka fi amfani da shi a matsayin kamar da kace addu'a kar a haura fi kar a yi kaza kar a yi kaza kar a yi kaza to idan aka haihu in ta haihu ɗa namiji to shine ake yin kauri amma bayan kwana uku
shi kaurin sai ka kara bayani dan mun dan manta fa yake
shi kaurin wato da farko kaurin kauri ne fata ake samu ta saniya sai a babbakata a cire gashin to a cikin wannan cire gashin da ake yin kaurin yake tasowa sai a yi ganda da gashin da yake ciki to wannan gandar ita ce ake dafa ta sai a rarrabawa makwabta da abokai a sanar da su cewa fa wanda ta riga ta haihu bayan kwana uku shine wannan kaurin da ake yi
wato lokacin da ake kona gashin saniya kauri na tashi
yake tashi ba shine sai ake kiran sa kauri
bayan kwana uku
ake raba wannan namun gandar da wannan to a hankali da tafiya ta yi tafiya mutane suka shiga cikin wani tsanani sai suka dinga amfani da naman karamar dabba to da naman karamar dabba ake amfani da shi ake rarraba sai a soya sai a rarraba haka a leda
wato dama dai shi asalin wannan kauri da ake dan kaurin ya tashi ne mutane sun ji kauri sun san cewa an yi aihuwa a gidan
eh to ba wai dan ai ba a gidan ake sarrafa abun ba a kasuwa ake sarrafawa shi ma mai gidan zai je kasuwa ne a bashi gandar shi ma ba ma ganin ta yake ba amma da kaurin hayakin da aka kona abun yake tahowa to wannan kaurin hayakin shine kaurin ya riga ya bi sunan abun to amma sai ya zamanto ya batta mahallinsa na kauri ya zama kuma wani nau'i ne na sarrafa rayuwa dan daga baya ma bayan an daina amfani da naman karamar dabba sai aka hauda amfani da cingam bazuka jo din nan da yazo ya shigo sosai aka dinga amfani da shi to da kuma kuntata ta kai kuntata ma yanzu da dabino ake yi sai ga an baka dabino kwaya uku a ce gashi nan a matsayin kauri na haihuwa to kamar yadda nace
ina jin mutane fakewa suke yi da addini alhali kuma babu kuɗin da za a yi ƙaryar ne sai a ce a sayo dabino dan yafi kama da musulunci
yo ai akasari da yafi kama da saboda kasar larawa ka dauko shi ba to ai akasari yanzu mutane da yawa idan namiji yace miji yace shi ba za a yi wani kauri a gidansa ba menene da menene sai sun rigima da matarsa to amma kamar yadda nace wannan abu ne wanda ke da muhalli a musulunci ba amma kuma hanya ce kamar IV ne wanda kake kira IV yanzu hanya ce ta ga sanar da jama'a cewa an yi haihuwa
goran gayyata
ne so saboda haka bai da wani aibu tunda yake ba wani abu ne ya zai sa ka shiga cikin wanta gayyara ba sai dai ko in akwai kuntatawa dama musulunci shi ba musulunci ne ba addini ne na kuntatawa ba in akwai kuntatawa ba zaka iya ba zai ka ce ni ba zan iya ba to ai rashin karfin iyawan ne shi yasa aka rage abin daga gandar zuwa naman karamar dabba zuwa kuma dabino amma wai ba wai an daina yin gandar bane wanda suke da kudin har yanzu suna yi
kuma wanda suke da al'adun har yanzu
eh yana yi wanda yake har ya yarda da su ba yana yin wannan
to amma yaushe ne ake daka yajin yaji shi ma
duk wannan wuraren ne ake mata wannan dakan yajin daddawa da wane ne a barbada mata a bata nama gashashe ai wani ai dai mata wani biki dan saboda da mayar mata da jinin da ta riga ta zubar lokacin haihuwa da wahalar da ta sha to duk wannan abincin da su yajin da abu ai yajin dan ya dada sa a ci dadin abincin bane ba yajin bai da wani tasiri a jikin mutum bai da wani gina jiki ko wani abun nan yaji bai da wannan tasirin
amma dai zai
janyo ka kaci abincin kaci ne shi yasa ba wai shi yana
akwai kwalama suna son yaji
a barbada man shanu da wai man shanu ma an ka buta likitanta ma yana da illa a jikin mutum saboda kitse ne maiko ne maiko kuma yana da illa a cikin mutum ya riga yawa to a dauka tsir a zuba shi a cikin mai a cikin miya dai kanshin ne yake janyo mutum ya ci abincin to hikimar saka su man shanu da su kayan yajin da duk wannan abubuwan saboda mutum ya ci abinci ciki ya bude ya ce koshi amma idan babu yaji yanzu kai ka ci abin salam haka yanzu dauki balangu hadaddan balangu baka dan dangula yajin nan ba ai ba zai dadi ba
gaskiya dai kan
ta to amma idan ka dan burne shi haka ka dan mutsuka shi haka to sai ga ya fi shiga
ba kuma yajin bai da wani amfani
bai da wani amfani a jikin ka in ma baka sa'a ba sai maka illa yaje huda wani abu a jikin ka da babu gaira babu dalili in ba haka ba ka dinga cin abu kana wani sha kana shan baki ba dadi ba da dadawa amma saboda a janyo ka ka ji dadin abin shi yasa ake sakawa
na'am
to idan aka zo in mace ce kuma kamar da ga bayan kwana uku ake ba da kaurin nan in namiji ne amma mace ce sai bayan kwana hudu a gargajiyance na Bahaushe in mace ce bayan kwana hudu ake me yasa suka rarraba tsakanin namiji da mace Allahu a'lam amma in dai mace ce su ba a bayar da kaurin sai bayan kwana hudu sannan kuma shi uba shi yake bawa dan sa suna bayan kwana bakwai bayan kwana bakwai
wai wannan dama tun kafin ma musulunci ya koyar da haka Bahaushe al'ada sa haka yake
to ai a cikin musulunci manjin akwai inda aka ce kai wani taron suna
ba wai taron suna ba abin nufi tunda manzon Allah ya kasance yana ambata suna bayan kwana bakwai shi ma Bahaushe dama can
haka yake yi amma shi yake bada sunan amma bayan kwana bakwai kuma za a zauna a yi taro a gaya jama'a gari cewa fa ga sunan dan da aka sa ko ga sunan yar da aka saka bayan kwana bakwai to haka shi dama can ya gaji wannan duk kafin musulunci ya zo masa kawai bambancin inda ake yi na musulmi da kuma na gargajiyar Bahaushe in dan farko ne to kan giya za ta kwararu a lokacin dan za a shata sosai amma idan ba dan faru bane to ba sai a yi shi wato abin da ake kira low profile babu tsawalawa amma dan farko dai kan duk inda ka je gargajiya ga Hausa a gargajiyance dan shi na farko to za a shagiya a more inda gargajiya ne ba ina nufin na yanzu ba ko da ke yanzu ma akwai masu zuwa su shagol da su lami lafiya an haihu
amma su wannan ai ba al'ada bace ba kuma addini bane
wannan kawai kafirci ne da babu gaira babu dalili
kyautawa
ne to sannan bayan wata biyar uwa za ta koma gida ta yi wankan ta bayan ta yi wankan ta in da ta koma da gara za ta koma
bayan wata biyar za ta koma gidan iyayenta
ta koma gidan iyayenta
to shi zaman goyo da ake yi na baya an haihu wata nawa ake a ina kuma ake
shine nace da kai kamar wata biyar ne suke yi akalla ba a kasara ba
sai ta dawo gidan
mijinta sai ta kawo ayyuka zamanta sai ta dawo gidan mijinta sai ta dawo gidan mijinta bayan ta haihu to kaga tun cikin yana wata bakwai za ta tafi ba za ta dawo ba sai ta haihu dan yayi kamar wata shida ko fiye da haka sannan za ta dawo gidan miji
na fulani kenan
ito ai yanzu fulanin da Hausawan sai suka dauka sai suka manne abin sai kowa ya rike shi a haka
to
ya tafi ya musu da shi a haka amma
an ga hakan yafi hikima
hakan ya riga yafi hikima amma mafi muhimmanci shine idan za ta dawo da gara za ta dawo
kamar ranan da aka kawo ta zuwan farko
an kawo ta da gara to in za ta dawo ma da gara za ta dawo saboda ana tunanin cewa dole mijin zai buƙaci wani tallafi na yadda za a taimaka masa da kayan abinci, kayan gona, kayan menene, kayan to duk sai a tattaro wannan abubuwan iyaka gurgudu. Ba za a kayyade a ce wai dole sai an kawo kaza da kaza da kaza ba. Amma iyaka gurgudun karfin iyayen yarinyar shine zai tabbatar da irin abubuwan da za su hada su kawo. In suna da manyan gonaki da kuma abubuwa da za su kawo da yawa. In kuma Allah bai huwace musu ba su kawo iyaka dan karami da wanda za a kawo.
Da kuma wata kunya da suke idan dan fara nema iyayen ba sa
abin nan ba sa ma magana sa ba a fadan sunan shi. Shi wannan gaskiya Fulani ne suka fi kawo wannan.
Baba Hausa
bane Fulani ne suka fi kawo wannan Baba Hausa ba saboda in dan farko ne Bahaushe kai tsaye yake kiransa za ka ga cewa ai wani lokaci ma iyayen ƴaƴan fari suna fadan sunan iyayen su mata kai tsaye dan Bahaushe da yawa sukan kirawo iyayen su sunan iyayen su mata ba sa sayawa sai ko goggo ko inna ko sai dai su kira kanta in ana kiranta Hajara haka su ma haka za ce ta Hajara sauran mutanen gidan za su saye sunan amma su ƴaƴanta ba sa sayewa wayan su to kuma su kuma wayansu iyayen matan su ma ba sa saye sunan ƴaƴan su kai tsaye suke fara amma Fulatani shi ya kawo wannan fulaku na cewa bai kamata ka faɗi sunan ɗa ko sunan mahaifi da sauran su ba saboda haka yadda ɗa yake wato kare sunan yake kare sunan mahaifinsa to haka shi ma mahaifin yake kare sunan dan
al'adance
a wajen Fulatani sai ga ba zai iya fadan sunan dan shi takabe mai sunan dan fari ba iya fadan sa
haka
sai ya ce ai wance ko kuma kai ko kuma Alhaji ko dai wani abu
kuma kuma ko suna kallo zai yi wani abu da zai cutar da shi, wai ba za su iya
ba, za su yi abun nan, ba za su yi kokari su tare ba, ai wai ba dan su bane, ai dan jama'a ne, kuma baka saka ce a bani dana ba, sai a ce ka nuna rashin kunya, ai ba na kai kanka yaushe aka haife ka har da zaka zo ka ce kana da wani da, to dole ne dan jama'a ne zaka yi wannan. Kuma abun mamakin shine, ko kwance abun wai to abun mamakin shine, ko da Fulanin yan boko ne sun yi zurfin boko, to suna da irin wannan tunanin su ma. Gashi dai an je makaranta
wallan kai din ma hakan take koko dai,
a ni sunan yata Iftihal, kuma Iftihal nake karanta kai tsaye ko ba haka ba, kuma mai daki na ita ma sunan yadda take karanta nan, kuma ita ta ma hada da shiwanci da kuma platanci, saboda haka ra'ayi ne ga yadda abin ya taso. Kuma mahaifiya ta ma sunana take fada kai tsaye, ba ta sayawa,
kukan dan saba daga kaida ta Fulani,
mun saba daga kankan wannan, daga torancin da torakawan da muke da shi, amma ita kai tsaye take kiran sunana, ni ma kuma haka nake kiran kan sunanta, kai tsaye nake kiran sunanta, kuma ban taba jin wani bambara kwai ba, ba ta sauran yan uwana kannena baba suke kiranta, amma ni sunanta nake kira kai tsaye.
Ku dai kun shigo cikin al'adun Hausawan ne kai tsaye ba na Fulani ba,
eh to ni dai kai tsaye nake kiran kanta, ita kuma haka take kira na ita ma to sannan idan sun yi duk irin wayannan tararrakin, an dai an riga an hadu su a bada, sai a bada suna, wani irin suna Bahaushe yake bawa ƴaƴansa kafin zuwan musulunci? Yana da sunayen da wayansu lokaci sunayen sukan danganta ga ranar da aka yi haihuwar, misali dan da aka haife shi ran Lahadi, dan Lahadi ake kiran sa, yauwa, wanda aka haife shi ran Litinin kuma ana kiran shi Taniyu
ko
dan Liti, in mace ce a kira ta Inna ko Tani ko Atani,
to wato da Atani da Tani
duk ɗaya ne, Inna Tani Atani duk ranar Litinin aka haife su, wanda aka haife su ranar Litinin kenan.
Inna dama ba sunaye na fulatanci ba da ake kiran mahaifiya ko wani abu makamancin haka,
ayo ayin ka biya Inna ma iska ce, Inna kanta iska ce, kuma iza ake kiranta ba fulatana ma, kuma tana da tasiri sosai, ita ce mai shanye jikin yaro ta bashi polio, ita ce wannan iskar Inna din. To amma dai ana cewa Inna ba wai ana nufin Inna ta waccan ba, amma dai ana amfani da shi a cikin sunayen da ake ba matan da aka haife su ranar Litinin. Sannan namijin da aka haife shi ran Talata ana kiran shi Tatu, Tatu ake kiran sa, in kuma mace ce to Talata ake kiran ta, namiji ne ko Lanti ko Lantana, duk ana hada su, Lantana ma sunan wata aka haife ta ran Talata ne, to amma kaga Lantana ta Qur'ani ce ko?
Eh wannan Lantana Lulbere ne ko?
Na'am, eh to amma su dai Bahaushe in aka haifi mace ran Talata, Lantana yakan kira ta Lantana, ta kan yi wanda suka fito da wannan malamai ne, ko kuma akwai wani dangantaka da suka sani dai, amma dai Lantana suke kiranta. Sannan wanda aka namijin da aka haife shi ran Laraba, wannan Balaraba ake kiransa, sai samu su suna Balarabe, in kuma mace ce Balaraba ko kuma Laraba, wani wuraren suna kiran su Laraba, ran alamu kuma dan Lami.
Eh
wannan dan alamun aka haife shi, in kuma mace ce to Lami ake kiranta, ko kuma a ra daga fulatanci ce Lamunde,
yauwa,
eh sai a ce Lamunde, amma dai ran mace ce ran alamun aka haife ta. Juma'a kuma dan Juma, ko a ce da shi Jume ko Jumare, eh ko dan Juma ko Jume ko Jumare, in mace ce kuma a ce da Jummai ko Jumma ko kuma Juma ita ma,
to
sai a kira ta, to wancan kaga namiji Jume, mace kuma
Juma.
To duk wannan dai shi ma dai hanya ce na datse sunan
ta, yana da alaka da fulatanci,
eh to kwarai da gaske, amma daga Larabci suka dauko shi. Sannan Asabar kuma dan Asabe, ko kuma ita kanta mace a kira ta Asabe ko Asibi ko kuma Gude ma bantar da aka haife ta ran Asabar,
wato duk wayannan idan har za a kirawo dan ko yar da sunan Ranaku kenan,
idan sunan Ranaku, to ai akasari sun fi son su yi amfani da sunayen Ranaku, saboda ba su da wani sunan in ba wannan sunayen Ranaku, amma suna da sunayensu da suke da shi na asali, to amma wannan sunayen na asalin gaskiya sun bata, mutane da yawa ma ba su ma san da irin wannan sunayen na yanzu ba, to wannan sunayen an samo su ne daga cikin littattafan da muke da su na da na shekara da shekaru, wanda suka nuna irin sunayen da muke da su tun a wancan marar.
To na san mai sauraro daga jin wannan zai yi kwaɗayin ya ji kaɗan daga cikin irin waɗancan sunayen, idan ma masu ma'ana ne to da ma'anoninsu, amma lokaci ba zai bari ba a wannan karan mu kai ga wannan. Dan haka anan za mu ji akalar shirin, sai a wani makon in Allah ya yarda za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Professor Abdullahi Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano, da dukkanin waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan shiri, ni da na shirya nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.